Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi don ganin ta sake daƙile cutar shan inna a ƙasar baki ɗaya. Haka kuma Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta zuwa ƙasa mai tsarki kafin cikar wa'adin da ƙasar Saudiya ta bayar. Sai kuma wasu ra'ayoyin da ku turo mana. Haka kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridan Ghana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake garan bawulma kwamitin yakin neman zaben su jiya Laraba, ƙasa da watanni uku da suka rage Amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragama a fadar White House a watan Janairu. Trump ya ɗau Stephen Bannon, wani babban jami'i a kafar labarai ta masu ra'ayin riƙau da ke yanar intanet wanda ake kira Breitbart, a matsayin babban jami'in kwamitin yakin neman zabensa. Sannan ya ɗaukaka ƙwararriya a fannin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Kellyanne Conway zuwa matsayin manajar yakin neman zaben. Kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce aikin Bannon ya haɗa da kula da ma'aikata da kuma wasu manyan tsare-tsaren kamfe ɗin, a yayin da ita kuma Conway za ta mai da hankali ne kan aikawa da saƙonni da kuma tafiye-tafiye da Trump lokacin kamfe. A garin Cleveland na Ohio, inda aka yi babban taron ƙasa na jam'iyyar Republican a watan Yuli, mai ƙalubalantar Trump a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce matakin baya-bayan nan da Trump ya ɗauka ba zai canza shi kansa Trump ɗin ba.
Sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya na Sudan ta Kudu, Taban Dengai, ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da kuma lumana, kuma tana cikin ci gaba da sauye-sauye bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a Juba babban birnin ƙasar, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 300 a watan jiya. Dengai ya yi magana da 'yan jarida a birnin Nairobi jiya Laraba, yayin da ya je don ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta. Ya zargi 'yan jarida da ba da rahotannin ƙarya cewa an ci gaba da yaƙi a Juba da sauran wurare. An cimma wata yarjejeniya kwance ɗamara hakan nan a Juba tun bayan tashin hankalin da aka yi a watan Yuni. To amma an yi ta samun rahotannin faɗace-faɗace a yankin Equatoria da kuma yankin da ke cikin tsohuwar jihar Bahar al-Ghazal ta yamma, tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Salva Kiir da masu goyon bayan mai adawa da shi Riek Machar.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa a London ya bauɗe zuwa Koriya ta Kudu, a cewar ma'aikatar haɗin kai ta Koriya ta Kudun. Tae Yong-ho ya isa Seoul, babban birnin Koriya ta Kudu, da shi da iyalinsa, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Jong Yong-hee. A halin yanzu gwamnati na kare su, inji Yong a wani taron manema labarai. Yong ya ce Tae ya gaya ma jami'an Koriya ta Kudu cewa ya gudu ne saboda kyamar gwamnatin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da sha'awar tsarin demokaradiyyar Koriya ta Kudu da kuma dai damuwa game da makomar 'ya'yansa. An yi imanin cewa Tae ya yi aikin tsawon shekaru 10 a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke London, inda aikinsa ne inganta mutuncin Koriya ta Arewar, wadda ta sha caccaka saboda shirinta na nukiliya da kuma batun 'yancin ɗan adam. An yi imanin cewa Tae ne jami'in diplomasiyyar Koriya ta Arewa mafi girma da ya taɓa canza sheƙa zuwa Koriya ta Kudu. jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa mafi girma da ya taba canza sheka zuwa Koriya ta Kudu shine Hwang Jang-yeop, wani babban jami'in jam'iyyar ma'aikata mai mulki wanda ya nemi mafaka a Koriya ta Kudun a shekara ta 1997.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a babban birnin tarayyar Najeriya, Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi kuma rahoton haɓɓasan da gwamnatin Najeriya ke yi domin ganin ta tsaya kan matsayinta na ban kwana da cutar shan inna. Ga Nasiru ɗin da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
We will intensify in the first round immunization in the four affected local governments, and then after that we move to five.
A zagaye na farko mun dukufa ga rigakafi a kananan hukumomi hudu na jihar Borno da aka gano wasu suna da yara masu cutar shan inna. Sannan sai muka shiga jihohi biyar na yankin Arewa maso gabas. Yanzu kuma za mu fara rigakafi a jihohi 18. Ministan Lafiyar Najeriya Dr. Isaac Adewale yake magana a taron sanar da daukar matakin rigakafi a dukkan jihohin Arewa in ka ɗebe jihar Kwara.
It is estimated that we need about 300 million doses, and globally we can.
Adewale ya ce Najeriya na bukatar alluran rigakafin miliyan 300, kuma zuwa yanzu za a iya samun miliyan 100 da za su wadaci zagaye na farko a rigakafin. Hajiya Binta Adamu Bello ita ce babbar sakatariyar ma'aikatar lafiyar ta Najeriya. Ta yi karin bayani kan wannan shirin da ya biyo bayan gano cutar shan inna a wasu kananan hukumomi da ke jihar Borno, musamman ma Goza da fitinar Boko Haram ta dakile wa dukkan yara rigakafin.
Bayan wannan kuma za a shiga yi ma dukkan kasa baki daya wannan rigakafi na kwayan magani da allurai, saboda a tabbatar da cewa wannan larura ta shigo cikin kasa bata yadu ba. Miliyan 300 da ake nema, kuma dama akwai kasa tana da su a ajiye da za su kai zamu yi wannan round na daya, round na biyu, har zuwa round na uku. Kuma yanzu muna ta nema a kasashen duniya duk inda suke, muna nan mun sa abin nan, muna bincike duk inda suke da su a kasashe ko na kusa da mu ko na nesa da mu, zamu nemo mu kawo Najeriya.
Dama an tsara Najeriya zuwa badi watan Yuli za a sanar da cewa ta tsira daga wannan ciwo na shan inna. Shin da faruwar wannan al'amari har yanzu akwai kwarin gwiwar ci gaba da wannan ko sai an sake sabon lali?
Akwai mana an ce za a zamu a watan Yuli, a kila abinda muka samu dan koma bayan da muka samu maybe ya ƙara daukar muku yan watanni kawai, amma dai muna kan hanya.
A can jihar Adamawa kuwa wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz ya jaddada wannan batu na ministan kiwon lafiya akan yadda za a kakkabe wannan cutar a Najeriya.
Daukan wannan mataki ma dai ya ko biyo bayan bular kwayar cutar shan inna ne, wato polio, a wani sansanin 'yan gudun hijira ke jihar Borno, batun da ya sa hukumomin kiwon lafiya da kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema so ma'aikin rigakafi a sansanin 'yan gudun hijira ke jihar Adamawa. Ko da yake kawo yanzu ba a samu rahoton bular wani annoba ba, to amma kuma hukumomi a jihar su ma dukufa ne wajen duba lafiyar 'yan gudun hijiran, yayin da a bangare guda 'yan gudun hijiran ma ke cikin kwanciyar hankali. Da yake bai na matakan da suka dauka yanzu, babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma hukumar da ke kula da sansanin gudun hijira, wanda ma shi ke kula da jihohin Adamawa da Taraba Sa'adu Bello, yace tuni masu gudanar da aikin rigakafi a waɗannan sansanoni.
Kamar yadda ka sani ne, masana harkar lafiya sun nuna mana cewa sau da yawa mutane da ba a masu rigakafi ba su suka fi kamuwa da wannan cuta. Saboda haka tun farko mu muka dauki matakai, duk wani ba ko mutumin da ya fito daga ko kamarin ya shigo ko daga inda yake a bayan da aka kafi wuraren su daga Anaheim Boko Haram, farko abin da za a mai in ya shigo sansani shi ne a mai wannan rigakafi, kuma yara kanana ana cigaba su da wa'innan rigakafi har duk lokacin da ake yi wa saurawa da suke cikin gari. Kamar a nan Adamawa ban tsammani za mu samu irin wannan matsala da aka samu a Borno ba.
Gwamnatocin jihohi kamar ta ka muhimmiyar rawa wajen tallafa wa sansanin 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, kafin mu je ga rahotonmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar.
Yeah, get it back.
To Madalla a gaida Abdulmanin Jibir. Shugaban tawagar gwamnatin Najeriya aikin hajin bana, Alhaji Yahaya Abubakar, ya ce Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta kafin cikar wa'adin da ƙasar Saudiya ta bayar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Shugaban tawagar gwamnatin Najeriya a aikin hajin bana SNP Alhaji Yahaya Abubakar ya bada tabbacin cewa Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta kimanin 75,000 kafin cikar lokacin da Saudiya ta kebe domin kammala kwashe alhazan. SNP Alhaji Yahaya Abubakar wanda yake zantawa da manema labarai a filin jirgin sama na Mina ya ce ba su da shakku akan shirin da suka yi na tabbatar da ganin aikin kwashe alhazan ya gudana cikin nasara kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Cewa lalle za 4 ga wata na September lokacin za a rufe jirgin sama kofar jirgin sama na Madina da na Jidda. Saboda haka an soma yanzu insha Allah dan da yau muna 17 ga wata duk alhazai mana yadda aka yi an kai tsari ne. Inshallah za samu su tashi.
Kawowa yanzu dai kimanin alhazan Najeriya 24,000 ne suka isa ƙasar ta Saudiya, inda shugabanni ke ci gaba da janyo hankalinsu akan kiyaye dokokin ƙasar Saudiya sau da ƙafa, kamar yadda Amirul Hajjin ya yi ƙarin bayani.
Da kuma gargaɗi cewa su lura da dokokin wancan ƙasa, inda ake su zauna su zauna, inda ake su tashi su tashi. To akan haka ne za a samu gudanar da al'amari daban-daban a kowane lokaci. Kuma na fata irin dokan da suka kafa musamman ta wannan shekara ta cewa ba yadda kowa shigo da goro ba, goro ne shi ba yadda kowa shigo da goro a cikin wancan kasan ba. Kuma ba mun tuna ma alhazi cewa wannan doka ne wanda suka kawo wannan shekara, kuma haƙƙi ne akan mu, you know, mu bi doka.
Amirul Hajjin jihar Naija General Idris Garba mai murabus ya ce suna da ƙwarin gwiwa akan alhazan bisa la'akari da irin hudubar da suka samu.
Saboda haka mun tabbata za su ji, sun ji abin da muka faɗa kuma za su yi don ibada za su.
Duk da wannan dai shugaban karamar hukumar Jau Honorable Bello Baku ya ce akwai matukar buƙatar sanya idanu sosai ga alhazan bisa la'akari da yadda dokokin Saudiya suka sha bamban da na Najeriya.
Dokokinmu na Najeriya sun samu dokokin ƙasar Saudi Arabia, don haka inda alhaji yake abin da ake so gare shi ya kare martaban karamar hukumar shi, ya kare mutuncin jihar shi, ya kare mutuncin wannan ƙasa tamu, sadda suka zama nagari mu abun farinciki ne a gare mu.
A nan jihar Niger dai da yammacin Laraban nan ne jirgin farko ya tashi da maniyata 300 daga cikin kimanin alhazai 3,500 na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa ƙarfe 3:13 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Isiyaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi ta Najeriya, wanda ya samu tahowa daga cikin shirin nan da ake na bunƙasa matasa da koyar da su shugabanci da kuma sana'o'i, wanda suka taho nan Amurka, shirin da ake kira Yali, inda muka faro hira da shi a matsayinsa na mai bukata ta musamman, domin kuwa ba shi da idon da yake iya gani, amma kuma yana da digirin farko, yana da na biyu, sannan kuma yana koyarwa a jami'a a can Najeriya. Ya tsaya da bayanin cewa mutanenmu na kasashen Afirka su ne ke sa mutane suna yin barar, domin kuwa suna kashe musu zuciya ta hanyar basu kwabo da ɗari ba tare da basu abin sana'a ba. Inda ya ce in ma mai nakasa ya nemi wata sana'ar da zai yi, sai a dinga ganin kamar ya wuce gona da iri bai tsaya matsayin da Allah ya ajiye shi ba na bara. A siyasance na san kuna ta fafutukarya, za a yi da maganar dokar da za ta tsare muku mutunci da gata taku da makamantan irin wannan. Political science kai, wato harkar kimiyyar siyasa ka karanta, har ma da ƙarin tattalin arziki a kai. Ta ina kake ga gwamnati ke bada gudunmawarta, tana bayarwa ko ba ta bayarwa?
Na farko, muna da gwamnatocin matakai 3 a Najeriya. Akwai gwamnatin tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na karamar hukuma. Har da Allah, lokacin da muka taso, misali pilotin nan ce maka an kai ni makarantar makafi a Bauchi a gwamnatocin kananan hukumomi su suke zuwa ha gida su dauke mu su kai mu makaranta in an bada hutu kuma su dawo da mu har suna ba mu dan abun da yake kira allowance
a gwamnatance kenan
a gwamnatance
a wancan lokaci
wanda suke dan bada dan wasu kudade wanda muke sayan wasu kayayyaki a makaranta to kusan dai iyayen mu sai dai abun da ake bukata kawai su ba su amince mu a tura mu makarantan kusan gwamnati na karamar kuma su suke mana da wainiya
a lokaci
a kataki na jiha kuma su gwamnatin jiha su suke rike da makaranta
to
amma a yanzu
kowa
ke sani kasa abubuwa ta lalace kusan kananan hukumomi ba su da komai ba su da kowa kamar yadda muka sani an yashe su kusan ba su da yanci a abunda 1999 constitution ya ba su bai ba su wani karfi ba an riga da an maida su kusan naje kana yika to saboda haka duk wannan abubuwan yanzu ya kawo muna da makati biya wanda suke makaranta yanzu kusan ko su je su yi bara su biya kudin makaranta ko kuma wasu bayin Allah su dauki nauyin su ko kuma iyayen su biya musu kudin makaranta wannan babu makarantun da muke da su annan kusan ba a rike su yadda ya kamata kusan suna nan ne dai kai kusan kaman za a ce wasu guraren matsugunin yan gudun hijira wanda ake ajiye da wa'annan mutane babu wani kulawa na musamman wanda ake yi kuma ita gwamnatin tarayya duk tsare-tsaren da take yi ni dai a sani na ina cikin harkan na kasan nan yau sama da shekara 20 ban san wani shiri na musamman da gwamnatin tarayya ta domin na kasa su a Najeriya ba tunda aka kirkire kasar mu har zuwa yau ko yaushe ana yunkuri za a yi to amma ba a yi misali a 2003 an kai dokan mu an sa mata hannu ta tsallake a majalisa amma uba sun je yake sa mata hannu a 2010 an sake sa mata majalisa sun sake amincewa shi gullugi yake sa hannu a 2014 an sake shi ma yake sa mata hannu to yanzu na majalisa wannan doka ita ne za ta bada dama wa nakasassu mu samu aiki da ilimi da kiwon lafiya da kuma ayi gine-gine da kowa zai iya shiga ba tare da ya walakanta ko kuma an tauye masa haƙƙin sa ba so amma ga duka wannan yau a Najeriya ko ɗaya a ciki ba kaddamar ba ba mu da wani doka na musamman wanda yake kare nakasassu wajen aiki kullun ana yi ba zaka ji an ce za a yi mutane 10,000 za a yi mutane 20,000 amma babu wani kulawa na musamman ce to kashi nawa za a ba wa nakasassu wannan daga gwamnatin tarayya har nan karamar kuma ba a irin wannan
akwai abubuwan da al'umma suke wanda baya muku dadi
abubuwa da dama suna nan da yawa
bani misali wasu
musamman a harce kaji an ce ko makaho ne ya laluma ko je ne ina cin wani gidan radio ana kire da wani shugaban PDP yake cewa wai ko makaho ne ya laluma san cewa sun yi aiki
wato
ina kasa mutane su sani ba wanda ya je sai ta kasuwa kuma ba wanda yake da tabbacin cewa ya tsira ko kuma ƴan uwansa sun tsira daga cikin wannan abu
haka
ko ba haka bane haka mutane a wajen maganan su da wajen ayyukan su ya kamata su taimaka su daina irin wa'annan kalmomin domin duk da cewa mun girma mun ga ana yi to amma ba hujja bane kan cewa tunda ka samu ana faɗa shikenan sai ka ci gaba da faɗa ai abubuwa da dama mun tashi mun ga ana yi amma an fahimci ba su da ke kuma an watsar da su
kai ne shugaban kungiyar makafi a Najeriya me kake yi kai akan kanka dangane al'amura sun canza ba irin na iyaye da kakanni kullun ka hau ka maimaita abin da wani ya ba
na farko muna kokari tunda muka karbi wannan gwamnati ko kuma shugabancin kungiyar makafi na farko daman babban burin mu shine mu ga cewa mun zamanto muna yi wa makafi aiki a madadin su tsakanin su da kungiyoyi da kuma gwamnati da kuma su makafin mu ga cewa me za su yi domin su dogara da kansu a bangare na farko su makafi kullum muna jawo hankalin su kuma muna nema musu dawo maki domin su samu ilimi su tafi makaranta misali a wannan kungiya zan iya tunawa wannan kungiya ita ne ta jagoranci tattaunawa da akai da kamfanin MTN yanzu wanda duk wani makaho da yake makaranta kaman jami'a da sauran manyan makarantu in dai yana samun abin da ake kira tutu to akalla yana samun zai dinga samun naira 200,000 har ya gama karatunsa wanda wannan yana taimakawa mutanen mu kware da gaske wajen gudanar da harkan ilimin su
tallafi kenan
tallafi na biyu kuma na san lokacin da nazo ko wata uku ban yi ba na jagoranci tattaunawa da muka yi da kamfanin Chevron Nigeria wato kamfanin mai wanda yanzu haka muna da computer training center wanda muka bude
gurin
yawa domin fahimci cewa bayan makawo ya ilimi abun da ya kamata a bashi shine a koya masa yadda zai sarrafa na'ura mai kwakwalwa
to ai kuma baya ganin Allah ya za a yi amfani da ita
to mu ba ruwanmu da Allah namu magana take akwai muna sa mata wani software wanda ana kiran shi screen reader ko kuma shi yake karanta abun da yake
kan Allah
idan muka saka wannan duk abun da ka daddanna zai gaya maka
idan kaman waya
yau na kaman waya
kaman ina kira ka sai ka ce ah ka bar barka da warhaka ce ah mallam Isiyaku ina kira Salisu ma haka duka wanda na kira daga dadaga zai ce wani
yauwa domin wayan tana magana
haka
su haka computer tana magana to daga mun fa irin wannan a secretariat mu a Lagos wanda kuma muna koyar da makafi tsarin yadda za su karfafa kansu wajen hanyar na'ura mai kwarewa domin su samu aiki mai inganci a ko ina suke bukata.
Haka.
Mataki na ku kuma kamar ni abin da zan yi kokarin yi shine muna kokarin mu yi wani babban taro a Kaduna in Allah ya yarda cikin wannan shekara ko kuma farkon shekara mai zuwa abinda muke kira Northern Summit on Street Begging. Kaman za mu yi tattauna a maganan barace-barace a arewa. Domin abinda kullum mutane suke gani cewa shine za a sa doka a hana bara. Mu kuma abinda muke faɗa cewa shine ba doka bane zai hana bara. A samu mafita shine babba ba wai doka kake ba.
Dokawa. To.
Yawwa, me ya kawo baran nan kuma me za a yi wa mabaratan nan domin su daina wannan baran? Muna ga cewa shine mafita kuma shine maslaha. To muna so mu tattara gwamnatocin arewa gabaki daya da kuma masana da kuma su masu hannu da shuni su zo su zanna su fahimci abin da ya kamata a yi kuma a zuba tsari a ce nan da shekara kaza ga abin da ake so a yi wa mabarata.
Wato a saka wata manufa a gaba.
Yawwa, a saka wata manufa a gaba wanda za a bi ta tiryan-tiryan har a yi wannan maganin baran zuwa lokaci wanda aka kayyade ba wai lokaci ɗaya kawai a zo a ce za a hana mutane ba.
To amma bulalata za ta dawo kanku yanzu-yanzu nan. Makafi ko guragu ko kuturu wanda bai hannun shi yake da wannan matsalar ko ku wanda yake da wata nakasa da ko yayi hatsari ne an tire mishi kafa ko mun kamancin haka da duk masu nakasa mutanen gari suna kukan cewa kun cika nacin son ku yi bara ba kwa son ku yi sana'o'i da gaske ne menene gaskiyar wannan yau muna son mu ji a bakin shugaban makafin Najeriya
wannan ba gaskiya bane al'umma su suka bada daman ayi bara shi yasa ayi bara me yasa makahon berbe ko makahon yamuri baya bara saboda al'umman sa bata bada daman yayi bara ba amma mu a arewa saboda an daure bara gindi maimakon a dauki naira 10,000 a baka kaje kai sana'o gwammaci a ce ga naira 50 kawo naira 45 ko kuma ga naira 100 kawo naira 90 ko kuma je ka nemi wadan uwanka ka raba saboda al'umma ne suka daure gindin yin bara kuma su suka providing din muhallin yin bara din idan har al'umma ta dauki mataki na gaske na fi sabilillahi to za a daina bara ai ba mu bane ka yana kasu ko wata al'umma suna da nakasu
eh haka ne amma malam na Gombe wasu sun ce ba har gidaje ne da mabaratan nan
gidaje da mabarata ni dai ina aiki da mutanen nan kuma ina tafiya da su ba za ka rasa wanda ya yi gida ɗaya biyu ko kuma yake rufa kansa a tsire yake zanne a ciki ba amma ba wai zaka ce wai yayi kuɗin da mutane suke faɗa ba
shashi fadi kenan
yawa shashi fadi ne kai mutane ka yanzu idan ka titse mutum ka ce zai gwada maka mabaracin da yake da gida ko yake da motoci wallahi ba zai kai ka ba amma za a yi ta faɗa tun tashi na ina ji akwai mai fara yana zuwa yana wucewa tun ina karmi sai ce ai wannan makawon da kake ganin sa kuɗi yake da shagin influence an samu kuɗi bayan ya mutu aka ce an samu kuɗi sama da 300,000 a wancan lokacin ma
a wancan lokacin
ba gaskiya bane in ka ce mutum ya kai ka wallahi ba zai kai ka ba
sai kuma mako mai zuwa za a ji cigaban wannan hira ta Isiyaku wanda a yanzu haka yake nan Amurka a shirin Yali shirin koyar da matasa shugabanci da sana'o'i domin dogara da kai wanda kuma shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya a madadin shi bakon namu sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma sai sharhin tiritin Ghana
don fara shirin girgin ne da jaridar Democratic wacce ta rawaito cewa hukumar zabe ta tabbatar da wasu gyare-gyare akan harkokin zaben kasar don ganin an yi zaben wannan shekarar 2016 cikin gaskiya da adalci inji shugaban hukumar zabe Mrs. Charlotte Osei jaridar ta ce a zaben wannan shekarar bayan an bayyana sakamakon zabe za a kafa manyan majiki a wurare da dama don jama'a da ke unguwanni su ga sakamakon zaben a inda suke Mrs. Osei ta bayyana wannan labari ne a wurin taro da hukumar ta shiryawa addinai ta ce hukumar ta himmantu wurin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali jaridar Daily Graphic ta ce Sheikh Awal Lari yana cikin mahalartan taron kuma ya nuna damuwarsa akan wasu kalamai marasa daɗi da wasu suke yi akan zaɓen sa'annan ya ƙara da cewa waɗannan kalamai za su iya yin mummunan tasiri akan zaɓen da zaman lafiyar ƙasar da bin doka da oda sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito gargaɗi da gwamnati ta yi wa masu riƙe da makamai da ba izini da cewa ta yi musu afuwa nan da kwanaki 32 su kawo makaman don kansu ga 'yan sanda ko kuma su huskanci doka. Jaridar ta ce ministan harkokin cikin gida Prosper Douglas Bani shi ne bayyana wannan labarin a wurin taron 'yan jarida inda yake cewa idan lokaci da gwamnati ta bayar na wannan afuwa ya ƙare. Ko shakka babu za a fito da ƙwararren matakai na farautan waɗannan makaman. Jaridar Ghanaian Times ta ce Mr. Bani ya ƙara da cewa akwai bindigogi miliyan 1,200,000 wanda ke hannun fararen hula da ba su da izinin riƙe bindigogin kuma hakan na yin barazana ga zaman lafiyar ƙasar. Ita kwa jaridar Delegate ta yi kano labarai ne mai cewa an kama ‘yan damfaran zinari. Jaridar ta ci gaba da cewa mutane hudu cikin mutane shida da ake musu tuhuma da damfaran wani dan kasuwa dan asalin Dubai, Nizar Naji Muhammad Alasaf, kuma babban manaja na rukunin kamfanonin Cobex Tax da ke Dubai. Jaridar ta ci gaba da bada labari tana cewa wayannan mutane sun yaudari shi wannan dan kasuwan ne cewa suna da zinari da kudin sa ya kai $325,000. Bayan ya iso kasar Ghana sai suka sayar mai wani abu daban a maimakon zinarin. Jaridar Delegate ta ce ‘yan sanda dai suna nan suna neman sauran mutane biyu da suka rage, waɗanda suka hada da Emmanuel Kwasi Duce da kuma Samuel Kofi Grant Konto, dukkaninsu ‘yan kasuwa. Idan muka leƙa jaridar da Chronicle, za mu ga ta bugo hulicin mataimakin ɗan takarar jam’iyyar adawa ta NPP, Dr. Muhammad Bawumia, inda yake kwatanta takin yaƙin neman zaɓe na jam’iyyar NDC mai mulki da take amfani da shi kyautata rayuwa da inganta Ghana a matsayin yaudara, saboda babu wani abin kirki da wannan gwamnatin NDC ta kawo wa ‘yan Ghana sai ƙuncin rayuwa mai tsanani. Jaridar ta ce Dr. Bawumia ya ce bai dace ba NDC ta riƙa amfani da waɗannan kalaman saboda sun saba wa ayyukanta. Jaridar da Chronicle ta ce da yake ci gaba da bayaninsa, mai dafawa ɗan takarar babban jam’iyyar Hamayya baya, Dr. Bawumia ya ce a taron ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe da jam’iyyar NDC mai mulki ta yi a ƙarshen makon jiya, gwamnati dai ta yi iƙirarin kyautata rayuwar mutanen ƙasar, alhali kuwa ayyukanta ba su nuna hakan. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana.
A gaida Baba Yakubu Makeri, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum gidan radio Madar Amurka, sunana Gambo Barau Fatassu daga tsohuwar kasuwa garin Fatassu. A yau ina so na yi sakona na godiya da kuma jinjina da mai girma gwamna a bisa dawo mana da ciyamantinmu da ya yi Alhaji Muhammad Musa Fatassu, wadda kowa yake kauna yake muradi. Gaskiya mu an kyauta mana saboda mutum ne mai kokari, wallahi a ɗan hawansa wata shidan nan ya canja man alƙiblar garin Fatassu. To irin wayannan shugabanni su ake so a yi ta maimaitawa saboda masu kishi ne da ci gaba.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Muhammad Sani da Burrano Mashegu Loka Zannan Niger State. Dan Allah BOA na neman taimako ko sannin da saƙona zuwa ga mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar na uku. Dan Allah muna fatar su mun talakawan shi kuma masu shugaban wanda yake shugaba a gare su, don Allah da su san irin shawarin da kamata su ba shugaban ƙasa.
Kafin mu kai ƙarshen shirin, bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawulma kwamitin yaƙin neman zaɓensu jiya Laraba, ƙasa da watanni uku da suka rage Amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragama a fadar White House a watan Janairu. Brenna Rolling ta jagoranci tawagar Amurka wajen ciye-ciyen lambobin yabo sosai irinsa na farko a tseren mita 100 na mata da daren jiya Laraba, bayan ita da sauran Amurka biyu a gasar suka ci lambobi uku mafiya girma. Dab da ƙarshen gasar a daren jiya Larabar, Rollins ta fara burgewa fiye da kowa a gasar, har ta kai ga isa iyaka cikin daƙiƙoƙi 12.48, ta bar sauran abokan tserenta Nia Ali da Christy Kasling can baya da daƙiƙoƙi 12.59 da kuma daƙiƙoƙi 12.66, wato 61, inda suka ci lambobin yabon uku. Bayan gasar tseren, Rollins ta bayyana dangantakarta da sauran matan biyu da Amurka da cewa ‘yan uwanta ne.
To madalla, masu sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗaukewar na sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Malam Zubairu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.